domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau, da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba muhimmancin ilmantarwa wajen tarbiyyantar da yaran makiyaya da ke dazukan arewacin Najeriya, da kuma sukan ma shiga kudanci don samun ciyawa. Ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah Kautal Hore ta ce ilmantar da 'ya'yan makiyayan ne kaɗai hanyar raba su da miyagun iri. Hakan na nuna yadda rashin ilimi kan sa wasu daga makiyayan daga dazuka kan shiga miyagun laifuka, musamman ma in shanunsu suka ƙare. Akan samu hannun wasu daga cikinsu a satar mutane da bijirewa doka da oda, kuma hatta wasu makiyaya 'yan uwansu da ke zaune lami lafiya a dazukan ba su tsira daga sharrin wake ɗaya mai ɓata miya ba. Wannan shi ne jigon babban taron ƙungiyar kasuwar shanu ta Maliya da ke jihar Nasarawa. Miyetti Allah, wacce na daga manyan ƙungiyoyin makiyaya, ta ce makarantun makiyaya wato nomadic schools da ke arewacin Najeriya ba sa wadatarwa. Shugaban ƙungiyar Bello Baɗejo Lamido Fulɓe ya nesanta Fulani makiyaya daga taurin kan tsiya, sai dai rashin fahimta, inda ya koka da abin da ya zayyana kuɗin goro da ake wa Fulanin daji a zarmewa doka.
Al'amuran ilimi abin da ya shafi ilimi, don mun lura da cewa gaskiya fi sabilillahi mafi yawa-yawa 'ya'yan Fulani ba sa so su riƙa sa 'ya'yayensu a cikin karatu. To mun yi tunani ya za mu magance wannan abin, to gundamu a ƙungiyance mu shigo cikin lamarin. Dama gwamnatoci wasu suna ƙoƙari, wasu kuma yanda suka ga Fulani haka suke bin su. A don haka mun kafa waɗannan kwamitoci ne abin da ya shafi ilimi, za mu bi jihohi gaba ɗaya na Najeriya mu tabbatar da cewa ana sa 'ya'ya cikin makaranta. At least in mutum yana da 'ya'ya goma ya kasance dai guda 7 dai akalla suna zuwa karatu, domin ta hakan ne kawai muke gani za mu iya taimakawa Fulanin nan. Akwai nomadic wanda ake tafaman yin shi nomadic shekara da shekaru, amma sai muka lura da cewa abun nomadic din suna ne ake ta yi da shi, amma kuma koko wani dan ƙwarya-ƙwaryan ilimi ne ake yi. Na ziyarci wasu makarantun nomadic, na lura da cewa in an tura mutum zai je ya koyar da karatu a nomadic, mafi yawa sai kaga an tura wani dan giya ko kuma wani wanda bai da ilimi ko kuma wani wanda bai ma san komai ba, a tura shi zuwa wannan gurin nan ya kai sati 3 sati 4 baya zuwa, kuma ba mai iya zuwa duba shi. To da wannan dalilin muka yi tunani da cewa za mu yi abin da za mu iya yi, mu kuma sako gwamnatocin jihohi a ciki domin saboda mu tabbatar da cewa 'ya'yan Fulani suna zuwa karatu. Akwai Fulani a cikin gwamnoni, akwai Fulani a cikin dukkan mataka, akwai Fulani, za mu tuntube su akan wannan haƙƙi wanda ya rata a wuyansu, domin ba ma tallafi ba. Ai, abin da muke yi yanzu a hakan ma a yanda muka yi lura da cewa akwai matsala, mun kuma kafa kwamiti, ai mun ba da namu babbar tallafi. Wannan gwamnati wanda take da niyya don samar da zaman lafiya a jahanta, sai ka ga da cewa ta dora daga inda muka tsaya, kuma mu tabbatar da cewa 'ya'yan Fulani suna zuwa karatu. Kamar a Kaduna, jihar Kaduna, yanzu in yi misali da Kaduna, Kaduna ayin ka duba ilimi kyauta ne, to amma kuma duk da ilimi kyauta ne, amma wa yake kai 'ya'yan zuwa makaranta? Ba a kai su zuwa makaranta. To kaga akwai gurin da zamu tilasta iyaye a kai 'ya'yan makaranta, akwai yanda kuma zamu yi laluma, akwai yanda kuma duk babu matakin da za bara mu dauka ba a kai. Idan ka duba abin da yake faruwa, Fulani kawunan mu a haɗe suke, alhamdulillahi, zamu ci gaba da kuma haɗa kawunan Fulani, zamu ci gaba da kuma haɗa wa mu ma, za mu haɗa ɗan gudunmowar mu a ƙungiyance, za mu sa jihohi camominmu na jihohi irin gudunmowar da za su iya yi, domin za su iya biya ma yara nawa abinda za mu haɗa, zai iya biya school fees ɗin yara nawa, zai iya saya uniform guda nawa, zai iya sayan takalma guda nawa. To hakan na za mu ci gaba da yin wannan. Mun ma fara kamar a jihar Nasarawa, mun fara kamar a Fanda, mun fara a Gitata, mun fara a nan Uke, mun fara a wasu gurare da yawa, kuma mun ga alfahanin abun. Kuma a yanzu haka na bar nan gurin nan, zan je in buɗe wata makaranta na Islamiya wanda muka yi, a yanda gwamnati ba ta kai makarantar Fulani ba, mu muka haɗa ɗan kuɗinmu muka yi, kuma za mu je mu ƙaddamar da ita, kuma a ga yaran Fulani sun fara zuwa wannan gurin nan. Kuma wani dabara wanda muka yi, mun nemi ainihin 'ya'yan Fulani wanda suka gama makarantu ba su da ayyukan yi, domin mu fara sa su a wani guraren inda ba a tura masu karantarwa, su fara karantar da 'ya'yan Fulani kafin har mu nemi gwamnati ta karbi wannan gurin, ko kuma mu jawo hankalin gwamnati. gwamnati ta karbi wannan gurin, amma halin yanzu muna da niyya. In ka duba irin mutanen da muka zauna da su a yau, a cikin kungiyar mu akwai professors wanda suke san muhimmancin ilimi, akwai doctorate, akwai mutane daban-daban masu ilimi wanda suka rike makama a duniya, wanda kuma alhamdulillah ni kan kaina na fahimci cewa ilimin nan fashi ne mafita.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan
war kungiyar ta kautal hore Hajiya Aishatu Bala Muhammad Kauran Bauchi ta ce yana da kyau dun masu ruwa da tsaki su ci gaba da tallafawa don tabbatar da yaran makiyaya na samun ilimin addini da na zamani.
Wannan taro ya zama taro mai muhimmanci, musamman kuma da muka yi aka kawo tattaunawa kan maganin ilimi, wanda dukkanmu mun sani cewa babu wani mafita a rayuwa na dan adam face ilimi. Allah subhanahu wataala da kansa abinda ya fara magana kai cewa in za ku bauta mana fara neman ilimi, kuma dukkan wayannan fitinu da yake biyo baya yana daga cikin rashin ilimi ne, wanda shi ya sa muka ga cewa ya dace mu zo mu zauna mu bincika mu duba menene ainihin matsalolinmu, ko me yasa ake samun ƴaƴanmu na Fulani a cikin irin waɗansu yanayi da ake samu. Sai muka gane cewa akwai rashin ilimi, mutane da yawa sukan zo criminals su je su shiga cikin su je su koya musu wayansu halayen da ba nasu ba. Saboda wannan duk kan faru ne saboda rashin ilimi, sai kaga wani an masa wani abun kuma ya dauki doka a kansa. But insha Allah mu da Allah ya bamu dama ya ba wa mazajen mu shugabanci, mu ma har muka kasance matan su, har ma mu ma muka kasance shugabannin ta wani gefe, lalle za mu taka namu rawan gani mu tabbatar da cewa waɗannan irin fitinoni da yake faruwa cikin ƴan uwanmu ƴaƴanmu kanne jikoki na rashin ilimi da suke samun kansu waɗansu daga cikin kidnappers da sauransu a samu ragewa. Kamar state din da na fito shi gwamnan jihar Bauchi mutum ne mai tausayi da kuma shi ma ya shafi zuriyarsa Fulani, mahaifiyarsa ba Fulatana ne, kawunansa Fulani ne, kuma ni karan kaina ba Fulatana ne. Mun san yanda Fulani suke going through, wuraren da suke zaune yanzu duk ya riga da ya zama development ya yi ricin wajen. So abin da ake nema a wajen shugabanninmu wato gwamnoni da sauransu, a duk lokacin da ake so wani waje to yana da kyau a samu shugabanninsu a wayar musu da kai sai a canja musu da wani waje. Ka duba ka ga lokacin da yayi shugabancin sa nan FCT irin waɗannan issues din shi yayi ta resolving, yayi ta warware su har ya kasance ya gama ministan su cikin koshin lafiya, wanda a yanzu haka ma a Bauchi irin waɗannan abubuwa daga ya taso baya kasa a gwiwa, zaka ga nan da nan ya je ya shiga ya bincika mai laifi an bashi laifi, mara laifi kuma an bashi gaskiyar sa. ƴaƴan Fulani suna neman ilimi da yawan wayar musu da kai da yawan cewa yanayin duniya yanda aka san shi a da yanzu ta canja, dole su san wannan. Na biyu kuma shine wuraren da suke zama idan gwamnati ta bada shi, yana da kyau gwamnati ta samu sarakunan su a gaya musu sai a canja musu wani waje. Su fa abin da suke nema shine ina dai za su zauna kuma dabbobin su samu abinci, shine damuwan ba Fulatani. Amma wani sa'in sai kaga an je an daga su kawai da fada, an kashe musu dabbobi, an kashe musu iyalansu, nan wani yake zama provoked sai ya zama cewa shi ma sai ya dawo ya shiga irin wannan. Na hadu da wani Bafulatani wanda zai je Makka, aka kwace mishi dukiyar wato Makka aka cutar da shi, aka dawo kuma zai koma gida kidnappers suka kama shi. Da ya fito cewa yace shi ma yana ganin kawai zai koma kidnapping, wanda a yanzu haka muna ta kokarin cewa insha Allah Haji ya dawo za mu neme shi a tabbatar da cewa ya je hajin domin kada ya samu wani. Da yawan su suna samun kansu a wani irin yanayi. Gwamnati yana ta kan tanadin yanda za a yi musu waje inda za a killace su a musu makaranta, sannan kuma da inda dabbobin su za su ci abinci ba tare da sai sun yawo mai nisa ma da zai ja wani fadaci fadaci ba. Wannan hidiman yana nan yana kan shiryawa insha Allah. Kuma ni ma a matsayina na matansa, kamar yanda na faɗa cewa muna shiga ƙauyuka muna karantar da matan aure da yara waɗanda ba su samu shiga makaranta ba, Fulani suna cikin su domin cikin dajina muke shiga muke.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Ma'alika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.